gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Shirin yau da gobe ne shirin matasa kuke saurare da maraicen wannan ranar Alhamis 9 ga watan Mayu shekarar 2019. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mita 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yemen na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana za a iya kama mu a Alpha Radio, sannan za ku iya kama mu ta hanyar sadarwa internet a koda yaushe a shafinmu na voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Yusuf Aliyu Harande
tare da ni Zahra Aminu Fagi.
To Zahra, kin san a duk ranar Alhamis shirin yau da gobe yana magana ne akan kiwon lafiya, inda a yau ma zamu tattauna akan batun na lafiyar kwakwalwa. To ko kuma ana iya cewa ta wani hanya ake iya kamuwa da ita wannan matsala, ko ko suwaye suka fi kamuwa da ita wannan matsala ta ciwon kwakwalwa?
Ciwon nan ciwo ne da Allah ya ba mutum wannan ciwon, kuma akwai ciwo kala-kala. Kuma shi wannan ciwon duk wani halikin da Allah ya halitta a duniya zai iya wannan ciwon, saboda babu mutumin da ba shi da kai a duniya, kwakwalwa kenan.
Kwararriyar likita a fannin masu lafiyar kwakwalwa kenan za ku ji karin bayani.
To haka ne ai Zara, kin san ka a kasashen mu na Afirka ana fuskantar ita wannan babbar matsala ta tabin hankali, musamman a kasashen mu na Afirka. Amma yawancin lokuta zaki ji ana alakanta matsalar da aljanu da kuma shaye-shaye. A saboda haka yau muka gayyato babban likita wanda zai ainihin tattauna, zamu tattauna da shi don kuma mu bama masu sauraro damar su ma su kira don su tambaye shi akan wannan matsala ta shaye-shaye.
Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa, wato +1 202 205 2655. Kada a manta a sa alamar tarawa a gaba. Muna tafe da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook. Sai ku biyo mu a cikin wannan shiri na yau da gobe.
To da farko za mu fara da amsoshin tambayar mu da muka yi muku a shafin muna zumunta na Facebook, inda muka ce muku me kuka sani ko ko me kuke gani yana zama abu dake haddasa matsalar tabin hankali, ga kuma kadan daga cikin yanda kuka amsa mana.
Amsa ta farko cewa tayi assalam yau da gobe. To mu dai ga kadan daga cikin abin da muka sani game da abin da ke haddasa tabin hankali, wato shaye-shaye. Daga ƙarshe kuma muna jiran ƙarin bayani daga bakin likita. Sako daga Salisu mai shinkafa Song da Kadora da Gaga dan Fulanin Warji. Amsa ta gaba cewa tayi na farko akwai tabin aljanu, kuma akwai shaye-shayen miyagun ƙwayoyi. Amsa daga Jibrin Umar Nabasa. Sai kuma mai cewa yau da gobe, a gaskiya abin da yake kawo tabin hankali suna da yawa. Akwai wanda ta hanyar shan miyagun ƙwayoyi, akwai kuma wanda yake haukacewa sanadiyar aljanu. Ku tashi lafiya. Sako daga Bashir Abubakar Kare daga jihar Kaduna. Sai amsa ta gaba inda ta ce a iyana wasanin daga cikin abubuwan da ke haddasa tabin hankali akwai shaye-shayen miyagun ƙwayoyi da kuma mummunan haɗari da ya shafi kwakwalwa. Wani lokacin kuma ana samun tabin hankali daga min indilla. Amsa daga Ibrahim Muhammad Kwashi, birnin Tudun Wada a jihar Kebbi. Abin da yake kawo tabin hankali shine talauci mana, a cewar Ahmad Rawana. Sai amsa ta gaba inda ta ce yau da gobe, shaye-shaye a wannan zamani yafi komai haddasa matsalar tabin hankali. Amsa daga Sagir Adam Shartawa. Na daya shaye-shaye, na biyu yin fitsari a gidan tururuwa da dai sauransu, a cewar Ado Salati Goma ga Annabar Jau. tsananin damuwa da kadaici da kwankwadar miyagun kwayoyi masu gusar da hankali da tsantsar talauci da fatara sune abubuwan da suke haifar da matsalar tabin hankali amsa daga Ahmadu Abacha Machina
shaye-shayen kayan maye asiri da kuma tabin aljanu duk suna haifar da tabin hankali fatan mu dai kawai shine Allah ya kare mu a cewar Shehu Adamu Rijau
Sai amsa ta gaba inda tace salam shirin yau da gobe a gani na akwai hanyoyi da dama sai dai kadan daga cikin su sun hada da shafar isko kai ko in ce shigar isko kai shan miyagun kwayoyi da dai sauran su daga Abdulrashid Jola Musa Gwadabawa
Amsa ta gaba kuma tace yau da gobe galiban masu wannan matsala yawancin shaye-shaye ne ke haddasa musu taban hankali sako daga Ashira Hassan Tindno daga jihar Adamawa
sai amsa ta gaba inda tace assalamu alaikum VOA yau da gobe gaskiya babu abin da ke janyo tabin hankali illa shaye-shaye amsa daga Musa Maina Kandilwa Bukar tare da Jambuto Malam Gwani Kandilwa Bukar
assalamu alaikum filin yau da gobe babban abin da na sani da ke kawo tabin hankali abu biyu ne ta bangaren aljanu da ta bangaren shaye-shayen miyagun kwayoyi sako daga Isiyaku Hamza Gogori Kano
yau da gobe rashin galihu da watsi da tarbiyyar yara shike kawo shi nagode yau da gobe amsa daga El Nas Usman Hinna
taban hankali na akuwa ne misali akan waɗanda suka yi mummunan gamu da faduwa akan tsauni ko hadarin mota da dai sauransu sako daga Isa Isa Kofsi a Sarara
Assalamu alaikum yau da gobe shirin matasa tabbas akwai tabin hankali irin na aljanu amma mafi akasari masu tabin hankalin yanzu shaye-shaye ne ke taka muhimmiyar rawa da bakin iyaye da fatan Allah ya kiyaye mu da iyalan mu ya sa mu gama da duniya lafiya amsa daga Rabi'u Nuhu na Bukka
Salam yau da gobe daga jihar Katsina A nazari na akwai mummunan hadari da shaye-shaye na miyagun kwayoyi da dai sauransu sako daga Ranchodas Chanchad Funsuk
Sai amsa ta gaba inda tace eto malamai na cewa idan mutun ya sauke alkur'ani mai girma ba a yi masa sauka ba yana samun tabin hankali hakan kuma yawan tunani da kadaici na jefa mutun cikin wani hali da ka iya sa shi samun tabuwa a kwakwalwarsa amsa daga Abubakar Sabiu Sabuwa
sai kuma amsa ta karshe tace eh daga cikin abubuwan da suke haddasa cutar tabin hankali akwai yawan shaye-shaye da kuma tabuwa kwakwalwa ta hanyar hadari da sauransu sai kuma wasu cututtuka da suke haifar da hakan amsa daga Muhammad Bako Jadkori da Magaram
to mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu to madalla yanzu bari mu je ga tattaunawar abokiyar aikin mu Maryam Dauda da Dr. Aisha Armayau kwararriyar likitar kwakwalwa a bayan nan baya akan wannan batu da farko ta tambaye ta ko wani irin kira za ta yi wa waɗanda ke kyamatar masu matsalar tabin hankali sai ta ce
to kin gani a kullu abin da kike ga mutane shine ko wannan ciwon ba wai dan Allah ko dan mutum yayi laifi bane ita samu wannan ciwon kin gani ciwon nan ciwo ne da Allah ya ba mutum wannan ciwon kuma akwai ciwo kala-kala kuma shi wannan ciwon duk wani tahalikin da Allah ya halitta a duniya zai iya wannan ciwon kin san dalili saboda babu mutumin da ba shi da kai a duniya in ne maganar kai na maganar kwakwalwa kenan
haka
dan saboda ciwon tabin hankalin nan zai iya yiwuwa gado ne ka gada zai iya yiwuwa magani ne ka sha wannan fansu da wannan fansu da ke gani wasu in suka sha fansu da sukan zo mana suna ihu suna da dare ya buga musu kai kin gane ko zai iya yiwa hadarin mota hadari ba lalle sai na mota ba zai iya yiwa daga kan garinka zaka fadi kasa ka buga kanka zai iya yiwa ka tashi da daddare kana da labin labin ba wuta ka buga kanka akan bango kin gane zai iya yiwa an yi jifan dutse ya fada kanka zai iya yiwa kana bakin titi mota ta bige ka to zaka iya samun hadari ka buga kanka ka samu matsala kin gane zai iya yiwa ka samu tiba hai tiba sosai ta buga maka kai kin gane kuma ciwon nan in har za a gane daga farko yana akwai waɗanda muka ba magani suka warke yau akwai wanda ni na ba mutane sama da 50 magani da har yau ba su ƙara dawowa da wannan ciwon ba kin ga ciwon farfadiya bari ba ki example ciwon farfadiya ba ai ba ciwon ai ba psychiatric problem ba ciwon taɓin hankali bane ba ciwo ne wanda kan mutum yake sparking kamar electric current na kai ko ba ciwon da zaka zo bane ba a ce a ai mutum ciwon da akwai wanda muke kira neurologist suke dubawa
haka
to amma yanzu ya kasance kusan mu ne muke duba ne da lin da sanki duba saboda mutane idan suna wannan ciwon sai a ce aljannu ne suka kama su a wurin maganin aljannun ciwon zai ci gaba da bin kan mutum har sai ya kai ga yayi ya janyo illar da mutumin ke fara yin abubuwa da ba daidai ba to in ya kai wannan shine sai a kawo mana kin gane a hakan akwai mutanen da ni na ba su maganin ciwon farfadiya sun sha sun warke akwai ka'idar ba da maganin in har abin bai lallace ba in ka zo za a baka magani kuma za ka warke to amma za ki ga kamar aka tsaya da yake miki magana idan zan ga yara 50 40 ciwon farfadiya suke yi kuma ciwon farfadiyan nan sun fara ne tun suna jarirai suke zazzabi tizgaruwa ake ce mishi tizgaruwa tida convulsion kenan kin gane a lokacin an ba su magani ko kuma an yi na gargajiya sai aka bar magana sai da suka shekara 3 ko 5 sai abin sai ya zo so daya sai ba a koyi da sai ya zo so 2 sai sun kai shekara 10 kan ya riga ya gama bugawa kin gane sun riga sun kofadi brain din ya riga ya gama lallacewa sai aka mana to an kawo wannan tsakanin da Allah da Annabi yaro ne ka riga ka samu matsala akan nan ya dade ya riga lokacin da za a kawo ka ba wani abu da za su iya maka da yake na wasu ma magana ma ba sa yi suna tsari a jikin su kin gane to me za mu musu abinda ko za mu sai za mu ba wasu suna dukan kansu suna jiba kansu ciwo shi abinda za mu su kawai shine ni kokari su bar jiba kansu ciwo ai managing kawai amma ba za ka iya bada magani da mutum zai warke ba tunda an riga an yi taking time so kiran da muke ma mutane shine idan an ga alama
to dokta yanzu masu sauraro za su so su ji kamar waɗanne irin alamomi ne ya kamata iyaye ko kuma jama'a su sa ido a kansu musamman akan yara tunda su ba magana suke ba balantana su ce ga abin da ke musu ciwo ko ga matsalar da ke damun su
yawa inda kamar yaro wannan fitsgaruwan da ake cewa fever convulsion in jikin su ya zafi sai ta fara convulsion kin gane da yaro ya fara irin wannan abin ka kai shi asibiti kai ka ga mun likita ga abin da ke faruwa kin gane ka yi treatment din ka har karshe kada kai tunanin cewa a'a ai an yi mishi ne dan wasu ce mu ce a'a ai wallahi an yi mishi ne kuma ma da aka ma je asibiti da aka bashi magani shikenan in ya sake yi sai a ce a'a ai ba wannan ba na asibiti bane na asibiti ne kin gane ba yaro ba kadai ko babba akwai abubuwan da mutum in yayi an san daidai ne behavior fa ake cewa kamar behavior ko wani akwai abubuwan da in mutum yayi an san daidai ne akwai wanda idan mutum yayi kai ma ka san cewa kai anya ko wannan daidai ne kuwa kin gane saboda ni yanzu a likita bazan kawai je kan titi ba kawai duk wanda na gani ya dauko shi in cizo nan baka da hankali kin gane amma idan har dan uwanka ko wanda kuke zama tare da shi ya kawo ka asibiti ya ce kai wannan fa akwai abun da yake ba daidai ba to ke ci san cewa akwai sai a yi bincike
haka ne
duk da akwai waɗanda za su zo a kawai a zo a ce mutum yana abu ba daidai ba saboda kawai a saka yashi kin gane duk akan irin wannan matsalolin to amma mafi yawa za ki ga cewa akwai matsala da aka gani to in an ga wannan matsalar da wuri idan aka kawo shi asibiti muka duba mutum kin ga aka fara magani tun daga wuri mutum matsalan ba zai ci gaba ba har ya kai ga ya zama cewa babu abin da za a yi to wata matsalan kuma ko da kin zo mun gansu daga farko sun fara in suka samu sauki ko ba ki ƙara ganin su a asibiti ba za su ce sun warke
haka
sai abin ya ƙara tasowa kuma to mutane su gane cewa shi wannan ciwon ba irin sauran ciwo bane kamar zawo ko tari ko zazzabi kin gane wannan ciwon akai yake akwai sinadaran da muke da su a kan mu wanda suke zama suna zama daidai a kai komai da komai muddin suka samu matsala neurotransmitters muke ce musu muddin suka samu matsala suke kasa ko suke sama zaka fara samun matsala so waɗannan magungunan da muke bada suna gyara waɗannan transmitters ɗin su zama balance kin gane to idan ka kai lokacin da za a cire maganin ba farar dai za a cire maganin ba a hankali za a cire maganin ana cirewa ana ga mam kani na gane cewa ana zara magani kin gane har a cire maganin gabaki daya to mutane ba su san wannan ba likitoci kuma da yake aiki yayi yawa wasu mu ba su lokacin da su zauna maka mutane bayani
to yanzu doctor tunda an ambaci batun waɗannan alamu za a ce da kuma matsalolin da ake fuskanta kina gani shin akwai isassun cibiyoyin da za su danga kula da waɗannan masu matsalolin kamar rehabilitation centers kina
gaskiya magana gaskiya babu kin ga yanzu a Katsina muna da psychiatric hospital wanda shi dama ya dade yanzu asibitin yana nan yanzu an maido shi ta cikin general hospital ingani to a wannan asibitin yanzu muna da likitoci biyu wanda suke zaune a wurin
kachal
sai ni da nake zuwa kin gane sai akwai nurses wanda suke aiki a wurin to kin ga amma patients din da ake gani a wurin gaskiya waɗannan ma'aikatan wurin nan gaskiya su wannan patients din kaɗan saboda kin gane abinda ke faruwa abinda na gane ke faruwa mutane yanzu sun fara gane cewa akwai magani saboda idan wani ya zo ba shi da lafiya in aka ba shi magani in ya warke sai ya dawo mutanen ƙauyen su to kuma a jihar Katsina gwamnati tana ba da magani kyauta kin gane har daga Niger muna samun patients magani za a ganku as long as akwai magani a asibitin kyauta ne ba a siyan magani gwamnati kyauta ke ba da magani a Katsina in dai akwai magani to in Allah da kyauta za a ba da wannan magani saboda haka kin ga saboda wannan ba da maganin kyauta mutane suna zuwa asibitin ba kaɗan ba
da kyau
akwai ƙwararrun nurses waɗanda ake training ɗinsu wanda suke ake training ɗinsu a wannan fannin suna ba da magani a waɗannan fannin
da kyau
ma patient to amma kin san idan za a je ka ba a ce ethics ɗin yadda abin yake bai kamata a ce nurse tana ba da magani ba nurse na ba da magani kin gane to amma saboda ba manpower ba ma'aikata ba likitocin to saboda babu likitoci za a bar mutane su lalace ne
haka kin taɓa wani batu na ba da magani shi ita wannan lalurar ta masu hankali dukkan ta ce akwai magani dan na lura kamar a ƙasashen da suka ci gaba ko na yammacin duniya wata sa'in cibiyoyin da ke kula da irin waɗannan masu lalurar sai su rinka ba su kamar therapy haka kamar shawarwari ne za a rinka ba su ko kuma a sa su su yi wasu abubuwa yadda zai sauya musu tunani to mu akwai ma irin waɗannan cibiyoyin kuwa
a Jos inda nake yanzu a Jos ko idan mu likitocin kamar a fannin taɓin hankalin nan muna ba wai likita bane ba kaɗai akwai likitoci akwai nurses akwai psychologists akwai occupational therapists akwai social workers dukkan muna aiki tare har da akwai speech therapist idan akwai duk muna aiki tare kin gane saboda treatment din yanda ake yin maganin ciwon taɓin hankali kin ga akwai magani akwai da za a ba magani akwai wanda za a yi ma magana psychotherapy kenan magana ake yi sannan akwai kuma social din shi kuma shine wanda za ki ga shi kuma har dan da abin da muka gano ya ja maka wannan ciwon in ma matsala a gida take ko akwai workers din da muke turawa gidan ku su je su ga me ke faruwa ya ga a gyaran abin kin gane so akwai wasu waɗanda ciwon su je kai tsananin ma su sha magani ba psychotherapy ne kawai wato ko speech therapy magana ce kawai za a yi talking therapy ake cewa kin gane psychologist ne suke yi to amma mu likitoci wasu mu mun je mun yi training tunda dama a cikin training din mu akwai psychology a cikin training din mu kin gane
to akwai wasu mu
to amma kin san kaga a rana ga patient 100 da wani abu za a gani likitoci uku za su ga patient 100 to ina ke da lokacin da za ma ki wani psychotherapy a wannan lokacin
Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah amin summa amin ya Allah ku bude kunnuwan ku jama'a ga wata sanarwa. Ku bude kunnuwan ku jama'a ga wata sanarwa. Mutanen karkara da birni wannan ku ne ya shafa. Zancen da sanihi zancen ciyon idanuwa ne. Ciyon idan amadari ilimi abokin tafiya. Idanu abun kulawa ilimi abokin tahiya. Idanu abun kulawa kowane shi idanu yayi hasara hababba. Kowane shi idanu nace yayi hasara hababba. Nishi idanuwa shata mu ba mu sune. Nishi idanuwa shata mu na gudu ne. Bitun da ba ku sune har ya kasance kuna gudu ne ku dauki jawabin da zan faɗi. Bitun da ba ku sune har ya kasance kuna gudu ne ku dauki jawabin da zan faɗi. Ciyan ido a madari lalan ciyan ido ne. Mai sa giran idanu mai kumbure idanu. Ciyan ido a madari lalan ciyan ido ne. Mai sa giran idanu mai kumbure idanu. Da kaji idanu kana ta kaikai da kaga idanu kana hawaye. Sun yi ja kamar idan maciji ga kwamso kuma diyari. Je asibiti ka samu dan matse.
To masu saurare kada dai a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC a shirinmu na yau da gobe. Yanzu kuma muna tare ne da Dr. Shehu Sale, shugaban asibitin masu kula da matsalar kwakwalwa da ke karamar hukumar Kwari a jihar Sokoto, domin mu ji ƙarin bayani ya ita wannan matsala take kuma me ke haddasa ta. Kuma kuna aikiran mu don ku ainihin tambayi likita akan wannan matsala. Lambar tamu dai har kullun ita ce 1-202-205-2655. A Dr. Sale Shehu, muna tare da kai, kana kan layi. To ga dai kuma layin naka na ji yana dan yin wata tangarda. Kana ji na da kyau kuwa? To layin nan naka na ji shi yana dan da tangarda. To dama za mu so mu bude layi domin masu kira su ainihin mu ba su dama don su tambaye ka. To aikin ga ita Zara kusan kan layin likita kin ga dan abin nan ya sauka fama eh bari ba dan sake kiran shi kamun mu ainihin bude layi ga su mutane su kira su
yi magana da shi. Ku shakata da wannan waka.
To
masu sauraro a gafarce mu ina jin yanzu mun samu likita. Assalamu alaikum doctor, kana kan layi?
Yawa. To Dr. Shehu, masu sauraron mu zasu so su kira dan su ainihin yi maka tambaya akan ita wannan matsala ta kwakwalwa. Ana magana ne akan wai idan mutum ya zamana yana cikin damuwa ko ko yana shaye-shaye mafi akasari an ce ita ke wannan matsalolin suke haddasa ainihin wannan tabin hankali to idan wasu ma a cikin masu aiko mana da ra'ayi sun tambaya sun ce wai an ce idan mutum yayi sauka alkur'ani ba a yi mishi sauka ba wai yana samun tabin hankali menene gaske wannan magana doctor
kamar kwana nawa ne ake iya treating na shi wannan magana ta kwakwalwa
to likita kana jin tambayar Malam Haruna daga jihar Zamfara ko
ya ba ku yi tsawa
na'am likita to abin da yake tambaya wai shine kwanaki nawa koko zuwa wani lokaci ake ya dauka dan ainihin magance ita wannan matsala da ta shafi kwakwalwa
wannan tambaya ce mai kyau dan da yawa mutane suna zuwa ce an ci musu kana kaza za ka haka dan ba ka san sai ka fara ya wani tsawo shi wato sai ne da gidi shi ba wannan ciwo da ke da lokaci ne kana ni ka yi wani wanda ko ciwo da kan lokaci ne sannan ko ciwo da ke da lokaci
Lying likita lying kena lang yin kasa. To ya wato muna ji yanzu.
Kuna ji yawa muke yi. Na shi mata mujiya ta bayar cewa sai shi ma ku mutu ci ne shafa ku na ci. Tambaya ki na ku?
To tambaya kenan amma layin ka har yanzu yana ta tsinkewa ba a jin ma abin da kake faɗi
kamar ido ne ciwon idanun da ke da rana ana ganin iya ganin bayan iya yawo amma magariba ta yi kun ba ya iya yawo
to wake magana kenan
to me magana Muhammadu Meroba bakin kasuwa Bulangu
to Muhammadu Meroba to me tambayar ka
tambaya ta akan irin ciwon idanun nan da mutum da rana iya gani
to ai Malam Muhammadu Malam Muhammadu baka ji maudu'in mu na yau ba kenan maudu'in mu na duba matsala ce da ta shafi kwakwalwa likita to likita mu ba likitan ido bane
shi tambaya da zan yi
to lai Malam Muhammadu ya tsinki to doctor kana ji ko to kaman bayanin da ka fara yo muna a baya na cewar ita cutar nan ko kuma a ce wannan matsala ta kan dauki lokaci to ana iya cewa kaman wani irin lokaci karanci za a iya cewa take iya dauka
ka ta cuka mutum hankali nan kana kan da kaman yanda ake samu cuka na ciwon zuciya ciwon hanta ciwon kana da shi ma kana da ciwon ka da yawa eh to dai wanda ka samu a warke ya ga daga ko ne ci ne ko shi ko da ciwo din ko kuma ta yi shi da abu
to lalle lai
to wata diwa fara wa aka da wuce to wata diwa za ka samu lafiya kamar akwai ciwon damuwa da ake cewa wato depression
to ka layin likita kin ga ya ƙara abin
nan yani haka ne a gafarce mu na layin likita ya ki yin daidai dan a samu a masa tambaya yanzu muka ka ƙarshen shirin namu kenan wanda ya taya ni gabatar da shirin
Yusuf Aliyu Harande
ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta.